بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 11 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, daidai da 1 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 81 daga cikin jerin karatutukan littafin Sahih Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn مسلم بن الحجاج أن مروك كنصر كذافر تامش. من أقرأ أشهر كتاب الإيمان وطوما تتطلب بإمام مسلم يتطلب من حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيكي فسر عمل سوء أبو سامن فرد تسا معلما تركو سكي أينهم تتطلب إلى إلى ودنا حديثي سنا فسر على الأمة قوة النزامنا. Manufar ita ce waɗannan hadisai a musu kyakkyawar fahimta a bisa wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fassara wa sahabbai ita. Manufar ita ce waɗannan hadisai waɗanda daga cikin su ake samun wasu kalmomi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi, kalmomin in ma su zama masu nauyi in ma su zama masu sauki, to sai ya kasance fitintuno sun rinka biyo baya rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai dai wani ikon Allah shine waɗannan fitintuno fa ba a taɓa samun wani sahabi wanda ya haifar da wata fitina a musulunci ba. Ya kamata jama'a su fahimci wannan, ko da ake cewa fitintuno sun faru a bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba samu wani sahabi ya kirkiro wata fitina wadda ta shafi aqida, ta lalatar da aqida, ko kuma ta kawo saɓani ko rabuwar kai tsakanin musulmi ba. Ba samu wani sahabi ya yi fatawa wadda sakamakon wannan fatawa aka zubar da jini, ko aka halatta wani farji, ko kuma aka yi wasu ɓarna ta dukiya saboda wannan fatawa ta sahabi ba. Ya kamata a san wannan rigingimun da suka faru a tsakanin sahabbai rigingimu ne waɗanda suka faru na saɓanin da ya biyo baya dangane da waye ya cancanta ya zama khalifa a lokaci kaza, wane ne bai cancanta ya zama ba. Waɗannan su suka haifar da rigingimu, amma ba su kai zuwa ga kafarta juna da sauransu ba. Waɗannan rigingimu sun fara faruwa ne a ƙarshen rayuwar sahabbai a farkon rayuwar tabi'ai, wato daga cikin tabi'ai ne aka fara samun waɗannan fitintunu. Fitinar khawarijanci ta fara ne daga ainihin Kufa, hakanan ainihin fitina wadda ta shafi murji'anci da fitintunu waɗanda suka biyo baya na ainihin wato mu'tazilanci, su kuma sun shafi ƙasashen Basra da sauransu. Waɗannan fitintunun dukkaninsu da suka faru ta hanyar waɗannan tabi'ai, wasu nasu shi ne suka ringa ɗibowa na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wani lokacin ma nasoshin Allah maɗaukakin sarki, sai su ɗibo su sai su ainihin ɗabbaka su a inda bai kamata ya aiki da su ba. Misali ita ce maganar da dai ta faɗa muku wadda yake za mu zo mu same ta a cikin karatu wani lokaci nan gaba insha Allah. Hadisin sahabi Abdullah ɗan Umar da yake cewa wayyo Allah, Allah ya kawo ni ina rayuwa a wani zamani wanda ayoyin da muna ji muna gani sun sauka ne akan kafirai, yau ga wasu yara sun zo suna ɗora waɗannan ayoyi akan musulmi. Ibn Umar yana ishara ne zuwa ga fitinar khawarij. Ayoyi ne waɗanda ana da yaƙinin cewa fassararsu tana wayewa ne akan kafirai, kuma waɗanda ke kafirci su ne Allah maɗaukakin sarki ke magana. Shi kenan sai wani ya naƙe da wani abu da ya gani tattare da wani musulmi kawai sai kafirta shi. Na'am, ba a cewa san musulmi ba ya kafirta, a'a, musulmi yana kafirta imma da magana ko da wani aiki nashi ko kuma ya kafirta saboda wata muguwar aqida da ya kudurce, amma abinda ake ce maka ba abu ne mai sauki ba, sannan kuma ba abu ne wanda yake marasa zurfin karatu za su iya hukunta ba, saboda suna da wani nassi kwaya ɗaya ko kwaya biyu a hannu. Wanda waɗannan masoshi da zaka ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani lokaci ya ce wanda ya kaza faqad kafara, wanda ya faɗi kaza faqad kafara, ko kuma harumat alaihi aljanna, aljanna ta haramtu a kan shi. Muna daidai gabar da Imam Muslim yake tattaro waɗannan masoshi yana fassara mana, wato su irin waɗannan masoshin zaka ji su sun taho da zafi. To ire-iren su ana amfani da su wajen wa'azi da gargaɗi da tsoratar da musulmi daga yin waɗannan abubuwan. To amma ko ana zartar mishi da hukuncin kafirci kafirci, to wannan kuma yana buƙatar sai an yi dogayen bayanan da muka wuto a baya, in ma dai ya zan ya san wannan abin kafirci ne kuma ya aikata, in ma ya zama wannan abin na kafirci ya yi shi ne a bisa ya halatta yin shi, ko kuma ya zama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa haka ne, da nufin cewa wannan aiki aiki ne daga cikin ayyukan kafirai. Waɗannan irin nasoshin su ne Khawarij suka rinka amfani da su, suka rinka kafirtar da malamai daga cikin sahabbai, suka rinka kafirtar da malamai daga cikin tabi'ai, suka rinka halatta jinanan musulmi a waɗancan zamanin. Ana nan sai aka samu wasu mutane su kuma ƴan sanyi ne, su kuma malamai sai suka samu su murji'awa, su kuma abin da suke cewa ma damar ka faɗi la ilaha illallah, to duk sharhuliyar da kai duk barnar da kai la ilaha illallah ta rufe maka. To waɗannan su ma nassoshi ne suke ɗaukowa na hadisai, ko kuma nassoshi ne suke ɗaukowa na Qur'ani, su ma suna hujja da su. Suma malamai suka bayyana tun waɗancan zamanin na sahabbai cewa ba daidai ba ne, domin amfani da nassoshi na Qur'ani ko nassoshi na hadisi kuma su ɗaure maka gindi ka je kana aikata wata ɓarna saboda ka faɗi la ilaha illallah, to wannan kuma violation ne ga ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato cin mutunci ne ga ayoyin Allah, cin mutunci ne kuma ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda kuma violation ne ga ainihin wato wannan ita kanta la ilaha illallah. Misali hadisin Abu Dharr wanda muka karanta a baya, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man qama la ilaha illallah dakhala aljannata wa in zana wa in sarqa, wanda duk ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna, ko yayi zina ko yayi sata. To shikenan sai murji suke cewa to shikenan kun gani wannan hadisi yana cewa ko yayi zina ko yayi sata sai ya shiga aljanna, to kai waye ka ce ba zai shiga aljanna ba? Don haka la tadurru al-ma'siya ma'al iman, ma damar yayi imani ya faɗi la ilaha illallah ya yarda da Allah, duk sabon Allah da ya babu komai sabon Allah ba zai cutar da shi ba. To kuma su kuma sai suka rike waɗannan nassoshin sai suka ɗauka cewa shikenan wannan ma ɓata ce wadda ba ta gaza waccan ba, ku kiyaye don duk ɗaya ne, dukkansu sun yi wa nassoshi ne mummunar fassara, waɗancan sun yi mummunar fassara da ta tafi zuwa ga zafi, wannan sun yi mummunar fassara wadda ta tafi zuwa ga sassauci wanda ya kai zuwa ga sakaci. Ana nan kuma sai aka samu wasu mu'tazilawa su kuma sai suka ce waɗancan kun yi zafi da yawa, waɗannan kuma kun yi sanyi da yawa, don haka duk mun ƙaurace muku. Sai aka ce to ko kuma wanda yake musulmi ya aikata saɓon Allah ne za ku ce? Sai su ce su ba za su ce mishi musulmi ba ne, su ba za su ce mishi kafiri ba ne, ba za ku ce mishi? Sai su ce huwa fi manzilatin bayna almanzilatayn, yana wani matsayi ne tsakatsaki, shi ba musulmi ba shi ba ainihin kafiri ba. Kun ji wannan shi ne hukuncin waɗannan ƙungiyoyi guda uku game da musulmi mai imani da ya sabon Allah. Khawarij su dan ƙara mai kafirci su halatta jinin shi, murji'a ce ba komai imanin shi nan daren dakam kamar bai taɓa yin sabon Allah ba don sabon Allah ko kadan ba zai tasiri ba tunda ya faɗi la ilaha illallah mu'tazila kuma sun ce yana tsakatsaki shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba wannan shine hukuncin da suka yi musu a nan duniya wanda tambaya khawari cewa idan musulmi ya saba ma Allah idan kuka ce kafiri ne ranan lahira mai kuke zaton Allah zai mai sun ce ayyanke kawai wuta zai shiga kuma in ya shiga zai dawwama cikin ta in kafiri ne murji'a wafa tunda kun ce dai shi ya faɗi la ilaha illallah ba wani abu duk sabon Allah da ya mai matsayin shi in aka je lahira sun ce in aka je lahira kai tsaye zai tafi wuta ai kai tsaye zai tafi aljanna ba abin da ya shafe shi dangane da wannan zunubi balle a ce wai Allah zai azabtar da shi don yana da la ilaha illallah mu'mini ne dan haka zina shan giya kisan kai caca duk wata barna ba komai ina fatan kun fahimci wannan mu'tazila fa da kuka ce yana manzilatun bainal manzilataini yana tsakatsaki shi kuma sun ce an je lahira wuta zai je wuta eh to ai musulmi ne sun ce ai Allah ya ce wa man ya'sullaha wa rasulahu inna lahu nar jahannama khalidan fiha wanda bai saba wa Allah da manzon Allah ya shiga wuta zai dawwama a cikin ta dan haka sun ce zai dawwama wadannan kungiyoyin gaba ɗayan su jama'a kungiyoyi ne waɗanda yake da farko dai tukuna a sani da cewa su ne asalin kungiyoyin da malaman ahlus sunna suke kira kungiyoyin yan bid'a duk wata kungiyar bid'a da ta faru da kuma wadda za ta faru ƙarshen duniya tana da alaka da waɗannan guda uku ka je ka karanta sharhin 40 hadith na al-allamatu shibrikhiti al-maliki a ciki ya kawo waɗannan bayanai yace duk wata kungiya da ke faruwa a duniya to tana da alaka da waɗannan daga cikin waɗannan ne shi'a suka fita da ƙarƙashin waɗannan ne aka samu ainihin dukkan wasu waɗanda suka biyo baya kamar jahamawa duk daga cikin su ne suka biyo baya an fahimta waɗannan gutsatsarin aqidu kamar yadda kullun nake faɗi suna nan cinkushe a wannan ƙasar tamu khawarijanci a wannan ƙasar kamar yadda na fara faɗa mana a karatutukan baya ya fara bayyana ne shekaru 200 da suka wuce ko kusa da haka suka yanke daga daular Usmaniya suka zo suka kafa gari a nan kwatankwan shi a wajen bayan duwatsun nan tun da Bello ya murkushe su ba a sake samun khawarijanci ya bayyana a ainihin cikin saha a kunnuwan 'yan Najeriya ba sai kusan shekara 25 zuwa da 7 da suka gabata a garin Kano a inda wani ɗan Sudan mai suna Bashir ya zo ya ainihin fara kawo wannan aƙidar ka je ka saurari kasusuwa na da na sanya musu karamba na maganin zoman bana na yi cikakken tarihin shi da ya zo ya fara ƙunƙuni a kan wannan aƙidar malamai sun je sun zauna da shi irin su Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim malamin hadisi daga jami'ar Bayero da ke Kano bayan zama da aka yi da shi sun ya ƙara harzuka sai suka fito suka fara kafarta musulmin Kano gaba ɗaya malaman Kano sarakuna da waɗanda suke jagorancin al'amura a lokacin nan na soja daga haka ne suka haramta wa kansu zama a garin Kano da da'awar cewa mutanen Kano kafirai ne subhanallah suka kwashi ina su suka tafi ainihin wani ɓangare na jihar Niger hanyar Lagos a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Makwa suka kafa gari yana nan a bakin hanya suka samu shi Darul Islam na taɓa yin magana a kansu yau kusan shekaru 12 da ta wuce a cikin wani kaset da na karanta na sharhin littafin Muqarrar Tauhid kaset ɗin ya je gare su hankalinsu ya tashi suka ɗauki zafi ƙwarai da gaske suka yi gayya kusan su 40 suka zo garin nan suka zo muka zauna da su wakilin maganar su ya miƙe ya fara magana cikin zafi cewa yana da yaqinin nayi magana akan su ne saboda ban san su ba basu da magana a masallaci ne cikin dalibai rana irin yau asabar ko lahadi haka zauna bayan da ya zauna na ceto magana cewa ban san ku ba bata taso ba sai na nuna shi shugaban nasu na ce wannan ba Bashir ba ne ce ka tuna zama da aka yi da kai 1984 a garin Kano da Ahmad Bamba sai ce ka tuna wani mai suna Muhammad Lawal a lokacin ana cewa Muhammad Lawal daga koki yake sai na ce to ni ne to yana jin haka sai muke sai ce ɗaliban to su yi shiru sai ce ya yarda duk abin da na faɗa na wuri a lokacin Dr. Ahmad Bamba ake ce mishi ni kuma ana addressing dina da koki saboda in na je kan lokacin ina zama a koki ko kuma na kan je aje keke na a koki da ni aka yi zaman tun daga farko har ƙarshe malam Abba koki kuma shi ya ainihin hada zaman yana nan a Kano garin shi yanzu to da wannan ne sai suka hada ina sai suka tafi da yadda cewa lallai na yi maganganu ne maganganu waɗanda na san su to kun ga daga nan za a gane sharrin dan bid'a wato kenan da ban iya kawo dalilan da na nuna musu na san su ba za su iya musu abin da na faɗa amma yanzu da na tabbatar da ni aka yi zaman fa sai ce su yi shiru wato yanzu ya yarda abin gaskiya ne amma kun ga a da ba an ɗauko shimfiɗa ce ta a yi inkarin abu to daga nan za a gane sharrin ɗan bid'a wannan na kawo tarihin wannan ita asalin wannan aƙidar a Afirka gaba ɗaya a waɗannan zamanin ta fara shigo mana ne ta ƙasar Masar daga ƙasar Masar ta shiga Sudan daga Sudan shi ne ta watsu a duk inda ta watsu har ta iso mana nan Najeriya to sai wannan tasowa ta ƙarshe da wannan ainihin aƙidar ta yi a kowane zamanna akan samu masu aƙidar Khawarij taso abinda kan taso da su shi ne na farko tsananin son addini amma kuma da ƙaunacewa majalis na malamai duk wanda bai karatu a hannun malamai ba gashi da son addini to zai zama ɗawan abu biyu a ƙarshen rayuwa ko dai ya zama Khawarij ya ɗauki zafin ra'ayi ko kuma ya zama murji'i ya zama yana da mummunan sakaci game da ra'ayin addini saboda bai yi karatu a hannun malamai sun daidaita mishi fassara da kuma kyakkyawan tunani ba saboda haka za ka samu ɗayan waɗannan guda biyu ga yadda yake mu'amalantar malamai da kuma ilimi duk wanda ke da zafin son addini to ya zama zafin son karatun shi ya fi zafin son addinin shi yawa to da haka za a samu daidaituwa zafin son karatunka ka yi ƙoƙari ya fi zafin son addininka to za a samu daidaituwa cikin al'amarinka amma madamar zafin son addininka ya yi ƙasa wato ya fi zafin son karatunka to za a samu matsala to sa'annan na biyu duk wanda yake da zafin son addini ya zama ba shi da zafin son karatu to za ka ga baya girmama malamai ko misƙala zarratin kuma baya girmama ilimi ko misƙala zarratin don haka a lokacin da waɗannan yaran suka taso in ana magana karatu sai ce karatun banza ku da kuka yi karatun ne tsina na muku da gashi nan kun yi karatun ba kun bari ana kafirci a ƙasa sai ka ji mutum ya dubi kamar irin Abubakar Gumi sai ce yanzu kamar Abubakar Gumi ya yi mutuwar banza har ya mutu bai taɓa yin jihadi ba ya yi mutuwar banza karatun shi ba karatun banza ba ne to irin waɗannan ba sa respecting malami ba sa daraja ta malami a aqidar mu ta salaf ko da ba mu da aqida ɗaya da mai ilimi ma damar mai ilimi ne to muna mutunta shi saboda ilimi saboda Allah yana da wata manufa da ya aje ilimin a wurin yana da daraja saboda ilimin ko da yana da wasu kurakurai tattare da shi to in aka zo mu'amalantar shi sai a mu'amalance shi da gargadon yadda yake abin da yake daidai a mutunta shi akai a karba abin da ba daidai ba a yi watsi da abin wannan shine manhajin mu kuma wannan manhajin shi kadai ne daidai kawai domin baka da dalilin da zaka wulakanta malami saboda ya saba aqidar da kake akai da wannan ne masu tunani irin wannan suka taba tara Fathul Bari da Sharhin Sahih Muslim na Nawawi da makamantan littafan malamai ire-iren waɗannan a kusa da makabartar baki a zasu kona su kamar da na taba gaya muku an yi mai kusan shekara 16 a Madina duk wannan ya faru ne sakamakon baka je ka zauna gaban malamai sun gyara maka tunaninka ba to sai bangare na biyu wanda duk yake da aqidar murji'anci wato yake da sakaci da sassauci mai yawa to shi ma ya marba zai karatu to in yake karatu sai karatun ya dumama shi sai ya daidaitu zuwa ga yadda ba iya samu a ce babu laifi game da al'amuran shi idan kuma yin karatu to zai waye gari ya zama wasu tsalle-tsallen yan boko da zaka gani yanzu a cikin jama'a da wasu tsalle-tsallen yan arabiya da zaka rinka gani a cikin jama'a ya dan yi karatun shi na arabiya sama-sama amma bai fahimci karatu ba ko miskala zaratin ballai ilimi ya dan yi karatun bokon shi sannan yana da kishin addini yana dan dauka ɗan littafin turanci na musulunci yana karantawa to sai ya zan yana da sakaci da sassaucin ra'ayi to shi kuma irin shi zaka ga yana da over respect over regard yana da zarbabi wajen girmama masu ilimi yana wuce abinda ake so shi kuma a fahimta ko kuma a girmama game da masu ilimi to amma shi kuma matsalar da zaka samu tattare da shi zaka samu ko kadan shi da kanshi baya son maganar ilimi dan haka ga irin su nan suna kafa kungiyoyi musamman yanzu azumi ya kusa zasu ce zasu kira malami ya musu wa'azi zasu kira malami ya musu wa'azi zasu kira malami ya musu wa'azi idan baka fahimci irin su ba ga su nan sun taru zankame a cikin wata sabuwar kungiya da ake kira Nasfat kashi 99 bisa 100 na yan kungiyar Nasfat ba su yi karatu ba na addini ko miskalar zarratin kashi 1 bisa 100 su sune suka dan fara yin karatu barabara to zaka same su suna da son addini amma suna da mugun sassauci da sakaci wanda ya kai zuwa ga kafa ita kungiyar Nasfat an kafa kungiyar Nasfat ne sakamakon ganin ƴaƴan musulmi musamman yarabawa waɗanda ainihin wato suke zuwa cocina da waɗanda ainihin suke ƴaƴan musulmi ne suna zuwa wasu bukukuwa na kristoci kamar Christmas wannan abin yana tayarwa da ƴan uwanmu musulmi musamman malamai da ustazai daga cikin yarabawa waɗanda ke galibi ƙasashen Ilori, Lagos, Sagamu da sauransu sai suke tunanin hadarin da yake faruwa yakan kai zuwa ga ɗan musulmi sai a ringa ganin shi a coci saboda abokin shi na zuwa me yasa saboda a coci akwai kada-kade akwai rayaye akwai ƴan mata sun sanya kaya sun fitar da nonuwansu abubuwan na ba samari sha'awa to wannan sai yakan janye ƴaƴan musulmi yarabawa suna tafiya cocina da sauransu wata hanya za su yi maganin haka sai suka samu wani bayahude bature sai suka ce ya yi musu research suka ba shi hypothesis ga irin matsalolin ga abubuwan da ake so a yi bincike da makamantansu ba kuma irin sakamakon da ake fatan a fitar me zai kawo mafita game da wannan wannan rahoton da nake magana yanzu haka da nake magana ina nan da shi a cikin makarantar nan tayi guda ne wannan da yahudan ya rubuta shi da ya yi rubuta shi sakamako sai yake ya gano saboda masallatai suna bushe ne, babu kadakade, babu rawaye, babu abubuwan da suka shafi addu'o'i da abubuwan da suka shafi cira aljanu, kariya asiri, bada sa'a da makamantansu waɗanda ake samu a cocina. Sai ce to in har ana buƙatar a rike ƴaƴan musulmi su daina zuwa waɗannan harkoki na cocina, ayi kokari a samar da waɗannan abubuwan a masallatai, a kawo kaɗe-kaɗe da ganguna, ayi kokarin samarwa da wani tsari da ƴan mata sharna, wato ƴan shekara 17, 18, 20 za su rinka sanya wasu uniform da wasu ƴan raye-raye da wasu ƴan zikirori na addinin musulunci da za su rinka yi. Ayi kokari ana haɗa gazarin na addu'a kamar yadda ake a coci, wani ya samu mukami a zaunar da shi a gaban congregation, a gaban jama'a, a yi mishi addu'a, a ambaci sunan shi, a kambama al'amura, a yada a gidajen radio da talbijin. Wance da take fama da aljani a zo da ita tsakiyar jama'a, a ciro mata aljani, mutane su ji aljani ya yi magana, a kori aljani, a yi kaza, a yi kaza. Wani yana da wata matsala ya zo ya kawo matsala a cikin jama'a, a zaunar da shi a yi mishi addu'a, in yi nasara ya dawo ya bada jawabin cewa ya yi nasara. Waɗannan a takaice su ne sakamakon ainihin binciken da wannan Bature da Yahudi ya yi musu. Kun ji abin da ya kai aka kafa ƙungiyar Nasrat, so da aka sai zama aka zo aka kafa ta, ana samun ainihin kuɗaɗe masu ƙarfi, ana gina masallatai da wuraren waɗannan addu'o'i da wuraren waɗannan bukukuwa. To yanzu in ka ɗauki waɗanda ke cikin Nasrat, za ka samu suna da sassauci, suna da sakaci, suna gaba a bar ƴaƴan musulmi su tafi cocina, suna yin kaza, suna yin kaza, don ma duk abin da ake a coci a kawo shi masallaci. Ina fatan kun fahimci wannan. Wanda kawo shi masallaci zai rike waɗannan ƴaƴan musulmi, to kun ga abin da za su ce, to duk waɗannan kaɗe-kaɗe da iho-iho da waɗannan abubuwa sai su ana komai, tunda ana yi ne da kyakkyawar manufa, da kuma manufa ta a rike ƴaƴan musulmi don da su zama kafirai, gwamnati wannan abin da yake kai su can su zo a yi musu ana. Wannan aƙida ce ta murji'anci. Ina fata an gane. To za ka samu masu irin wannan tafiyar, da za ka je yanzu kai karaɓi ƴan ƙungiyar Nasrat ka ce to abin da kake so shi ne, kana so a cikin wannan tafiya a buɗe makaranta wadda za a ringa karantar da karatu akan tauhidi, da karatu akan Qur'ani, da karatu akan hadisi, wanda duk wanda yake memba ne to a dubi wani aji da ya dace a saka shi, to za ga sun watsi, za ga ba sa son karatu. To kun ga Hawarijawa da suka cika zafin tsiya ba sa son karatu, ka kiyaye, don za su ce karatun banza su kawai tashi a yi jihadi, malaman banza za su tsine malaman albarka. Su kuma waɗannan saboda sassauci da sakaci, su suna girmama malamai fiye da yadda kake tsammani. Idan ya haɗu da kai zai iya faɗuwa ya sujuda, zai iya maka ruku'u, kai malami za ka miƙa mishi hannu ya ga cewa shi awa ya isa ya hannu da kai, sai ya lankwashe ya kwana. Kaga over respect, over regard, yana girmama ka, yana mutunta ka yadda ya wuce. To ya zo ya yi asalin karatun da ya kai ka wannan matsayi, sai ce a shi a lokaci ba wannan mai dame shi, amma zo ka yi mishi addu'a, matar shi na da aljani, zo ka cire mishi. To kun ga waɗannan abubuwan jama'a, abinda kawai zai daidaita su shi ne a samar da makarantu waɗanda musulmi za su kafa, a yi haƙuri a karantar da mutane. Na ce a yi haƙuri saboda rashin haƙuri ɗin nan shi ya jawa da dama daga cikin wasu matasa da suka shiga halin da suka shiga. In ka ce a yi haƙuri a yi karatu, to wai shi sai ga a wai yanzu nan ana cewa shekara 30, shekara 40, ma'ana yanzu sai bayan shekara 30, 40 sannan ne shi zai zama malami, shi so yake gobe-gobe shi ma a ji shi ya fitar da sabon kaset.
so yake jibijibin nan a jishi shi ma ana labarin shi a BBC to sai ga to ga inda da waje can za a saka shi a wani lungu a yi mishi trone shikenan ya fito shi ma sai a fara jin shi ya zama shine abun wani abun wance a to shikenan gaskiya wannan tafiyar ta fi mishi sai da haka sai an kafa makaranta ko makarantu an zaunar da mutane an karantar da su karantarwa a bisa haƙuri da kuma a fahimtar da mutane cewa duk sabon Allah da ake a ƙasa kai fa baka da nauyi akai don galibi abin da yake damun su sune matasa ya za a ce muna musulmi muna ƙasa ko muna gari ana shan giya waye kai ga shugaban musulmi kabbar duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka ana shan giya ya zauna a Madina ana shan giya ya zauna a Makka ana zina ya zauna a Makka ana fata ya zauna a Makka ana bautar gunki amma me yake gaba da yi haƙuri karantar da jama'a har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo tsare shi wannan irin haƙurin da karantar da jama'a da kau da kai yanzu shine ake cewa matasa ku yi sai ce a su ba za su zauna a garin da suna musulmi ana shan giya ba dole a daina shan giya ko kuma su su bar garin ko da bai sai ka maka ayoyin hijira sai ce to ayoyin hijira ba rana ɗaya bane annabi daga ganin giya annabi ya suma saboda imani yana farfadowa yace mu hada mu bar garin Allah ya sa kuna fahimta jama'a waɗannan irin bayanan su ne galibin matasan nan da samu ba a hada musu nasoshi ana duban hasken nasoshin a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu to waɗannan irin hadisan malaman mu da so gabata irin su Imam Bukhari da irin su Imam Muslim sun rinka tattaro su ne suna tara su a cikin tafawusu rabbi ne ga masu waɗannan ƙungiyoyin Imam Bukhari da yake shi ya yi ainihin gwagwarmaya kai tsaye da waɗannan masu aƙidojin yakan rubuta ƙarara akan babu sai ka ji ya ce ar-raddu babur raddi ala al-jahamiyya babin da ke bani raddi game da jahamawa raddi game da mu'tazilawa raddi game da kaza har yazo yana rubuta littafai ɗaiɗaiku akan haka haka malamin shi Imam Ahmad ibn Hanbal ba a jin tsoron su sakamakon tsoron su wai ayi shiru wannan munafinci ne daga malamai duk malamin da ya ji wata aqida ta bayyana yana da ilimin da zai haskaka wa al'umma sharrin wannan aqidar yayin shiru wallahi munafinci yayi kuma ya ci amanar ilimi saboda tsoron su wani za su kashe shi ai za a yi mishi kaza ai za a yi mishi kaza wallahi munafinci ne ya nuna ba malamin Allah bane wato shi abin da kawai bai da hadari ga rayuwar shi shi yake fadi ko kuma abin da kawai zai fadi ai tafi ai kabbara a ce ya iya lirabi ya iya kaza ko kun fahimta jama'a saboda haka ku kiyaye idan muguwar aqida ta bayyana malaman musulunci dole ne ba mustahabi ba dole tilas wajibi su ainihin tsaya su bayyana wa musulmi sharrin da ke cikin wannan aqidar idan suka bayyana babu daga baya a zo ana cewa to bayanan da kuka ta yi amfanin ne suka yi a'a ma'abiratan sun sauke uzuri sun yi abin da Allah ya wajabta musu innama alaikal bayan bayani aka wajabta maka yi bayani shiriya fa ta Allah ce yin bayanin shi ne ke fitar da malaman shi ke wanke su rashin yin bayanin shi ne munafuncin shi ne halakar sannan kuma kai baka da wata kima a matsayin muguwar aqida ta bayyana ka ki bayyana mana ita kuma gobe ka zo kana so ka karantar da mu wai sunna to me yake sunna tukuna ma'ana duk abin da zai bata sunna gashi ya bayyana kai shi sai sa duk waɗannan malamai da suka yi shiru ba sa maganganu dangane da shi'anci da sharrin shi'anci ba sa maganganu game da khawarijanci da sharrin khawarijanci
murji'anci da sharrin murji'anci da sharrin murji'awa, mu'tazilanci da sharrin mu'tazilawa. Su waye mu'tazila a Najeriya? Yan kalaka to yan taksi ne. Duk waɗannan aƙidojin wato saboda rashin tsayawa a yi karatu game da waɗannan abubuwan ko kuma an yi an danne, sai ya zama ana nuna wa musulmi wasu aƙidoji ne da suka faru a baya. Duk waɗannan aƙidoji suna nan a cikin mutane zankame a yanzu. Jamawa su waye jamawa? Su ne waɗannan masu ta'awili da musun siffofin Allah. A ce Allah yana sama sai ce a dan mu ce Allah yana sama. Sai a ce ga ayoyi sai ce a aje wannan ayar. Ga aya tana cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu wallahu ma'akum. To ga wata aya kuma sai ce a madadin a hada ayoyin a fassara su a dubi kowace aya me ta zo take magana akai, sai ce a mun ce Allah yana da hannu, sai ce a ba hannu ake cewa ba ƙarfi ake cewa. Waɗannan su ne jahamawa. Dukkan su an duk wata aƙida da kake jin tarihi ana faɗinta tana nan duk a cikin ƴan Najeriya, amma ba a tsayawa ana lura game da waɗannan abubuwa. Sai a zo ana karantar da ku, sai a ce muku mu'tazilawa wasu mutane ne waɗanda suka fita daga cikin sahabbai, suka fita daga cikin tabi'ai, suka koma suka kafa gari, suka ce ba ruwansu da kowa, ba kaza ba kaza ba kaza ba. A su ne ƴan ƙalaƙato a yanzu kawai. Don aƙidojin za ka duba waɗannan irin aƙidojin da suwa da suka ɗibo su ne aƙidojin da suwa da suka ɗibo. A ce mashi ba za su ce babu Al-Qur'ani, ba zai aiki da shi ba. Allah maraukakin sarki kiyaye. To muna ƙarƙashin babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam, babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci ubanshi a halin yana sanar da cewa wannan ubanshi ne, yana sanar da cewa ubanshi ne, ya kyamaci ubanshi. Mun ji a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce laysa min rajulin yad'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Babu mutumin da zai kyamaci ubanshi a halin ya san ubanshi ubanshi ne, to matukar yi haka sai ya kafirta. To waɗannan hadisai da Annabi ke cewa sai ya kafirta, da kuma lafuzzan da suke cewa wa man idda'a ma laysa minhu fa laysa minna, wanda duk yayi mintan abin da ba nashi ba to ba mu ba shi. Wal yatabawwa maq'adahu minan nari, yatakalma zaunin shi a wuta. Wa man da'a rajulan bil kufri, da wanda yace wa wani kafiri aw qala aduwallah, ko ya kira shi yace kai makiyin Allah. Wa laysa kadhalika a halin shi ba kafiri bane, shi ba makiyin Allah bane, illa har alaihi, sai kalmar ta dawo kan shi. Waɗannan nassoshin da muka karanta su da kuma nassin da yake cewa la tarabu an aba'ikum, kar ku kyamaci iyayenku, faman raghiba an abihi fa huwa kufrun, wanda duk ya kyamaci ubanshi to wannan kafirci yayi. A cikin wannan lafazi fa huwa kafirun, to ya kafirta ya zama kafiri. To sa'an nan sai hadisin da muka ainihin kwana akai wanda mun karanta shi kuma za mu sake karanta shi, waɗanda duk waɗannan irin maganganun dai a ciki. Waɗannan hadisan ne muke tattaunawa akan shin mecece fassara su ta gaskiya. Mun ji cewa khawarij su suke daukan su a zahiri suna kafirta duk wanda ya abin da ke cikin hadisin, kuma kafirci irin kafirci su da auna da amana kuma su halatta jine shi. Murji'awa su kuma sai su ce duk waɗannan abubuwan da Annabi ya ce ya kafirta ko ba ruwan shi da mu ko yana wuta, duk waɗannan abubuwan ba komai ba ne tunda dai shi musulmi ne yana da imani. An fahimta? To shi ne Imamu Muslim da yake yana ɗaya daga cikin malaman salaf ya rubuta wannan littafi ya kulla wannan kitabi matattara, inda yake fassara mana waɗannan nassoshin don mu musu kyakkyawar fahimta, kar mu zama daga cikin khawarij mai ta dankara wa musulmi kafirci haka siddan ba sidi ba fadara, ko kuma mu zama daga cikin murji'awa mai ta ainihin nuna wa musulmi duk shugantakar da suke babu komai tunda dai su musulmi ne. Lallai ne a nuna wa mutane cewa kana musulmi idan kai abinda Annabi ya kira shi kafirci, to ana nuna maka ka aikata aikin kafirci, kai marmaza ka tuba kuma ka bari, sannan kuma karka kuma. Amma su murji'a ba sa cewa mutum haka, sai ai ba komai tunda yana da imani,
ba sa kwaba ba sa nuna mishi hadari da kuma muhimmancin ya tube ya dawo ga Allah to a aqida ta musulunci duk mutumin da ya aikata laifuka irin waɗannan ba halaktawa yayi ba sai a ce yana nan a musulmi amma fasikin musulmi dan haka ane mishi tsoron azabar Allah in ya mutu a haka to ba zai mutu a hakan kuma fa sai a ce yo ai ba kafirta yayi ba yana nan ya mutu a musulmi fasiki to dan mutumi ko dan aljanna sai mu ce al'amarin shi yana ga Allah saboda kasantuwar musulmi ne mumini muna mishi fatan Allah zai mai rahama saboda musulunci shi amma muna ji mishi tsoron azabar Allah saboda kuma wannan fasikanci da yake ma'ana kaga mun tattara al'amuran shi mun mayar ga Allah wannan ita ce aqida ta gari hadisin da muka kwana akai shine za mu sake tashi insha Allah Imam Muslim yace haddathani Amr bin Naqib حدثنا هشام بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعته إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام فالجنة عليه حرام فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلم يتو ما لم ينشو من سونا عمر الناقب واتو عمر أم محمد أم بكير أبو عثمان البغدادي متو من كسر بغداد يا الله وغافر تامشي يكرم تد مسلم حديث با شيكو يكي تشوى حدثنا هشيم بن بشير مالا هشيم بن بشير السلمي ابو معاوية يا كرم تدسو حديث ديتي اخبرنا خالد خالد بن محران وانت اكف سنش دا خالد الحظاء يا ايني هو تو كرم تدسو ان ابي عثمان نجا ابو عثمان النهدي ميسونا عبد الرحمن بن من شيكو يكي تشوى قال لما الدعي زياد yayin da aka yi da'awar Ziyad wato yayin da Muawiya dan Abu Sufyan yace Ziyad ibn Abihi dan uwan shi ne uban shi ya haife shi uban shi ya uwar shi cikin shi yayin da wannan rikicin ya faru maqitu Aba Bakrata sai ainihin Abu Usman an-Nahdi yace sai na hadu da sahabi Abu Bakrata wanda shi kuma wane ga ainihin Ziyad din sun hadu ta wajen uwa uwarsu ita ce Sumayya fa kuntu lahu sai nace da shi ma hadha allazi sana'atu wani irin abu ne wannan abin da kuka aikata inni sami'tu sa'ad ibn abi waqas aini na ji sa'ad dan abi waqas yaqulu yana cewa sami'a uznaya min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu wana sun ji hadisi daga manzon Allah huwa yaqulu manzon Allah yana cewa man idda'a aban fil islami wanda duk ya danganta kan shi ga wani uba a cikin musulunci ghaira abihi ba uban shi ba ya'lamu annahu ghaira abihi yana sanada cewa wannan mutumin da ya danganta kan shi gare shi ba uban shi bane fal jannatu alayhi haramun aljannata haramta akai shi فقال ابو بكر تسي ابو بكر تيجي وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مما ناجي حقا من دغ منزل الله صلى الله عليه واله وسلم to kamar yadda na ga mana wannan likitar na dan karanto mana kadan daga ciki bari yanzu in takaita mana ita kawai a takaice wato abin da ya faru jama'a al-Haris ibn Kanda wani dattijo ne a jahiliya yana da ainihin baiwa wanda ita wannan baiwa sunanta Sumayya a Taif kuma a wannan lokaci idan mutum yana da bayi to ya danganci irin yadda bayin suke wato idan tsohuwa ce ko karamar yarinya sai a rinka sa ta aiki kawai idan ko kyakkyawar budurwa ce sai ya mai da ita a caba sai ya rinka tura ta tayo karuwanci kullun tana kawo mishi wani abu to abin da ya faru ga Sumayya kenan tana zuwa tana kafa tuta ta ainihin karuwanci wato sign board ka je ka karanta fiqh sunna mujalladi na uku babin da ke bayani akan nau'ukan auratayya na jahiliya daga ciki akwai karuwa a jahiliya masu sign board wanda za ta kafa sign board a kofar ɗakin ta ko a kofar gidanka ta sa tuta wanda in aka gani an san ita karuwa ce kowa zai zo ya sadu da ita randa ta haihu sai ta tattara waɗanda suke zuwa gare ta sai ta ce to ta haihu kuma ne sun san abin da ke tsakaninta da su to ita ce a lokacin za ta hukunci duk wanda ta dau danta ba kawai shikenan a dokar jahiliya ya tabbata nashi to ita wannan Sumayya tana daga cikin ire-iren waɗannan karuwai na jahiliya wanda take wa mai gidanta harufu dan kalda wannan karuwanci a ƙarƙashin wannan karuwancin Abu Sufyan baban Muawiya yana jahiliya ya je ainihin ya nemi ta kamar wasu bayanai waɗanda in lokaci ya ba yau zan karanto mana insha Allahu ta'ala daga baya hatta kawali kawalin da ya hada ta da Abu Sufyan sai da yazo ya bayyana ƙarara yace shine shi ma zama sahabi daga babu sun tuba da rikicin ya taso shi kanshi ya yi shaidawa ce shi ne kawalin da ya hada Sumayya da Abu Sufyan a jahiliya to ana nan sai rikici ya taso a zamanin Sayyidina Umar ana tantama akan shin Ziyad wane ne baban shi shin za a danganta shi zuwa ga asalin wanda ya mallaki baiwan ne yanzu ya hada ta da wani bawa nashi mai suna Ubayd ma'ana za a ce Ziyadu dan Harith ne an danganta shi ga asalin mai baiwar ko Ziyadu dan Ubayd zuwa ga wanda aka hada shi zama na auratayya tare da ita wannan baiwar ko kuwa za a ce Ziyadu dan Sumayya ko dan wa haka mun karanto duk waɗannan bayanai to ƙarshe dai sai Sayyidina Umar ya zo ana tattauna Ziyadu da ya miƙe maganganu Abu Sufyan yana wurin sai Abu Sufyan ya ji tsoron in yace shi ya yi cikin wannan yaron a jahiliya ko Umar zai hukunta shi sai ya bakin shi sai ya shiru ashe daga baya ya keɓe ɗan shi Muawiya ya gaya mishi cewa wannan Ziyadu din kaninka ne domin gashi to ana nan lokaci ya kai Ziyadu kuma a zamanin khalifancin Sayyidina Ali ba wa gari cikin gwarazan sojojin Sayyidina Ali rikici ya balle tsakanin Muawiya da Aliyu Muawiya ya ta kokarin yadda zai jawo shi har dai daga ƙarshe yi amfani da Mughirah ibn Shu'ba shi Muawiya da ainihin jawo Ziyad ya dawo cikin tawagashi to a daidai wannan lokacin na daga cikin abubuwan da ya jawo shi shine sai ya ce mishi kai kai kanina ne uban ba daya da kai don ubana ya faɗa min cewa shi ya cikin ka a jahiliya a wurin uwarka to a lokacin da wannan matsalar ta faru kun ga lokacin wane ne yake khalifanci yake sarauta kenan Muawiya ne to a lokacin ne Abu Usman an-Nahdi yake cewa lamma du'iya Ziyad yayin da aka yi da'awar Ziyad yayin da Muawiya yake Ziyad kani shi ne sai shi Abu Usman an-Nahdi tabi'i ne sai ya hadu da Abu Bakrata Abu Bakrata kuma Nufai dan Harith me kake fahimta Harith dan Kalda me wannan baiwar har wa yau shi Harith kuma shi ne mata ciki ta haifi wannan sahabin Abu Bakarata duk wannan fakwa matalar an yi ta a jahiliya ne ka kiyaye karka ce Abu Bakarata uwar shi ta kaba a'a jahiliya ce don haka sai ya hadu da Abu Bakarata wanda sahabi ne kuma shi wane ga ainihin Ziyad wato uwarsa da sai ce da shi kai Abu Bakarata wani irin danyen aiki ne kuka yi haka kaninka wanda kuka fito uwa daya an san cewa Ubaydi ne uban shi yanzu kuma ku tashi ku ce Abu Sufyan ne uban shi sai shi Abu Usman yace to ni ba sahabi bane amma naji sahabi Sa'd dan Abi Waqqas wanda babban malami ne cikin malaman sahabbai yana cewa kulluwan shi sun je mishi manzon Allah na cewa a cikin addinin musulunci wanda duk ya danganta kanshi ga wani wanda ba uban shi ba a halin yana sanin cewa ba uban shi bane to aljanna ta haramta gare shi Abu Usman yace ka ji hadisin da naji a wurin Sa'd dan Abu Waqqas sai shi ma Abu Bakar yace wallahi ni ma naji wannan hadisi an fahimta jama'a to wannan matsala ce wanda yake fata shahara duk wanda ya karatu hadisi ya karatu tarihi ya santa matsala ce wanda yake asali ta fara daga siyasa ta juye ta zama matsalar fiqh sai kuma ta koma ta zama matsalar aqida ina ta koma ta zama matsalar aqida dama shi'a jira suke wani sahabi a ce kaza ya bayyana daga gare shi sai su ce madalla su dama su murna su kenan a ce ai wannan sahabi a jahiliya ya taba yin kaza sai su ce ya taba yin sai su ce madalla sai su zo suna goranta game da wannan to sai shi'a suna jin dadin wannan kabiya suna cewa to ai Abu Sufyan mazinaci ne saboda me saboda ga dan shege da Muawiya ya yadda cewa uban shi yayi zina har yana da dan shege kuma ya kawo shi gidansu to sai kuma matsalar sai ta sake dawowa kan Muawiya ita ma sai a ce ka gani saboda shi ma fasiki ne har ya yadda da fasikancin uban shi kuma ya karbi dan shege wannan matsala kamar yadda na gaya muku ba karaman matsala bace a cikin matsala ta fiqh amma asali ta fara daga siyasa ne shine Muawiya da wani gwarzon soja dai a cikin jama'ar Aliyu yake kokarin ya zo ya dawo da wannan gwarzon soja cikin gwarazan sojojin shi daga haka ta fara sai al'amari ya bayyana yau ai Ziyad ne to kuma Ziyad nan ai ba ban shi ya fara ce mai kaza ba haka sai ya ce to ai kai kanina ne ma suka san yadda suka yi dai Mughira ibn Shu'ba mutum ne mai baki mai kaza aka je aka shawo kan Ziyad ya dawo cikin gwarazan Muawiya aka zo aka bashi mukami ba a taba ba mutum daya governor na garuruka guda biyu a lokaci daya ba sai Ziyad saboda dai duk a kwantar mishi da hankali shine governor a Basra shine governor a Kufa sai shekara daya da watanni a Basra sai kuma ya baruta sai dawo Kufa ya shekara daya da watanni ya tabawwa'u minha haythu yasha ina fata an gane haka wannan rikici ya faru to bayar da ita matsalar fiqh ku kiyaye malaman fiqh sun yi magana akan ta wannan matsala tana nan a cikin muwatta amma in baka koyi muwatta wurin malamai ba za ka taba ganin ta ba Imam Malik ya kawo ta kuma ya yi wani hukunci akan ta amma hukunci ne na irin manya-manyan malamai irin su ya kawo sunan Ziyad a cikin muwatta yanzu ya kawo sunan Ziyad a cikin muwatta sai ya ce Ziyad ibn Abi Sufyan shikenan sai ya wuce na ba daliban ilimi assignment daga nan zuwa rana ita mako guda ku je ku gano mini wurin yanzu in warware muku matsala a muwatta insha Allah amma sai kun gano wurin da kanku an fahimta kaga cewar da Imam Malik Ziyad dan Abi Sufyan yanzu ya warware matsalar kenan kenan Imam Malik ma ya yarda cewa a danganta Ziyad zuwa ga Abi Sufyan to matsala ce Imam Malik ya warware amma a takaice zan zo in fassara muku wurin insha Allah amma da sharadi in kun iya gano wurin kun ba ku iya ganowa ba sai randa kuka in ku gano ku kawo mun muwatta kuna kawo zan warware muku wurin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na biyu wannan matsalar sai ta haifar da wasu matsaloli waɗanda za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala wadda ta shafi fiqh din ta kuma shafi aqida amma abu na farko ya kamata ka gane wannan hadisi da manzon Allah yake cewa fal jannatu alayhi haramun
aljanna ta haramta ga duk wanda ya da'awar uban da ba nashi ba. Malamai suka fassara shi irin fassarar da aka yi wadancan hadisi. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imam an-Nawawi yace fi at-ta'wiman al-madhani qaddamnahuma fi nadhairi. Wannan hadisi malamai sun yi mishi fassara guda biyu irin fassarorin da muka gabatar a baya dangane da hadisan da suka zo suke cewa wani ya kafirta aljanna ta haramta akan shi, wani zai tabbata a wuta. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin fassara, annahu mahmulun ala man fa'alahu mustahillan lahu. Malamai suka ce duk wanda za a ce aljanna ta haramta gare shi dan ya danganta sunan shi ga sunan uban da ba nashi ba, to sai in ya halatta haka, yana ganin haka halal ne. To ku kiyaye ganin haka halal ne fa, sai in ya san haramcin haka kuma. Yanzu mutum yawancin mata musamman ƴan boko wanda daga ta auri wance kawai shikenan sai ta koma, kuma ana gabatar da sunanta kai tsaye da sunan mijinta, ko a wurin aiki ko a asibiti ko makamantan haka. Ba za ka iya hukunta ta da wannan hadisin ba sai in ta san wannan abin da take yi ba daidai ba ne, sannan kuma sai ta dawo sai ta ce amma ya halatta. Dan haka ku kiyaye, ba ka dora wa mutum hukunci sai in ya san hukuncin, saboda shigantaka sai ya take hukuncin, to sannan ne za a hukunta shi a kai. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? A ƙarƙashin wannan, wanda duk yake danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba, ya san cewa haka haramun ne, kuma ya kace akan yin haka din, yana mai halatta haka, wannan zaka iya cewa fal jannatu alayhi haramun. Ka bi fassara farko da suka yi wa hadisin, sai su ce aljannata haramta a kan shi, me yasa? Saboda ya zama kafiri. To me ya kafirta shi? Sai a ce saboda ya halatta haram. Anan ba dan ya danganta kan shi zuwa ga wani ba, dan ya halatta haram. Ko kun fahimta jama'a? Wasami anna jaza'ahu annaha muharramatun alayhi awwalan inda dukhul alfa'iz. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine za a haramta mishi aljanna a karan farko da masu shiga aljanna suke shiga, sai a haramta mishi, imma a kai shi wuta, imma a jefar da shi wulakanta a dandalin alkiyama, sannan sai daga baya kuma sai a yi mishi rahama wa ahlus salama a daidai lokacin da mutanen kirki za su shiga aljanna, shi ba zai shiga ba. ثم انه قد يجازى فيمنع عند دخولها ثم يدخلها بعدها يدخلها بعد ذلك. sannan sai ainin ai mishi sakamako a hana shi shiga da farko, sannan sai kuma daga baya a kyale shi shiga. wa qad la yujaza, ta iya yuwa kuma ba za a mishi wani sakamako ba, daga nan da aka hana shi shiga kawai sai a kai shi kuma aljanna bayan an yafe mishi. in kuma an so ai mai sakayya mugun aikin shi, daga nan da ainihin aka hana shi shiga sai a ce a yi wuta da shi, a je aka azurta da shi, sannan sai a dawo da shi ainihin aljanna. wal ya'fu Allahu azza wa jalla anhu, sai ya zama imma Allah ya mishi afuwa kai tsaye, imma kuma ya azurta da shi. kun ji waɗannan su ne fassarori guda biyu wanda ainihin malamai suka yi dangane da wannan hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mas'ala ta farko dangane da wannan hadisi jama'a, wannan hadisi sahihi ne kamar yadda kaji Abu Usman an-Nahdi ya ruwaice shi kenan ta hanyoyi guda biyu, ta hanyar Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma ta hanyar Abu Bakrata Nufay ibn al-Harith. Hadisin Bukhari da Muslim ne suka fitar da shi. Mas'ala ta biyu ita ce malaman da suka fitar da wannan hadisi banda Bukhari da Muslim, daga cikin su akwai al-Imam Abu Dawud at-Tawalisi a cikin littafin shi al-Musnad, da al-Imam Abu Dawud as-Sijistani a cikin littafin shi as-Sunan, da Ibn Majah da al-Imam Ahmad a cikin Musnad, da al-Imam Ad-Darqutni a cikin Sunan, da Ibn Hibban a cikin littafin shi as-Sahih, da Abu Awana a cikin nashi littafin al-Musnad. haka nan al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Mustakhraj. الامام البغوي ما يفتد بان حديثي اتكلم التاسع شرح السنة. جماعة كنت مسألة ta biyu. Mas'ala ta uku, al-mas'alatu salisa fi aqwali ahli al-ilm fi al-jawab an istilhaqi Muawiyah radiyallahu anhu ziyadan hadha. Wannan rikita da Muawiya ya dauko Ziyad ya mai da shi kane shi rana tsaka. Menene malamai suka ce dangane da wannan matsala? Malamai ya ce waqad ajaba al-kalam fi zalika al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala fi kitabihi an-Nafi'. Babban malami al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi da Maliki a cikin littafin shi din nan mai amfani mai suna al-awasim min al-qawasim yayi ainihin bayanai kuma ya kyautata bayanai. Wannan littafi ka gani shi kamar yadda ranan agurguje na gabatar da shi a cikin darasin nan, al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawaqif as-sahaba ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasahalaye da sahabbai suka rinka samun kansu a ciki. Wata fassara ce ta cancanta mu musulmi da muka zo bayan su mu dauki irin waɗannan halaye. Akan haka al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi ya rubuta wannan littafi. Dukkanin malamai suna karanta waɗannan tafai, ɗaliban ilimi kuma sun fi kowa buƙatar waɗannan tafai domin amsoshi ne game da duk wani sharri da warte da duk wani ƙage da mummunar fassara wanda yake zindiƙai ɗan shi'a suka rinƙa yi game da wasu ayyuka na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, jama'ar musulmi, kare sahabbai kare addinin musulunci ne. Cin mutuncin sahabbai cin mutunci ne ga addinin musulunci, kuma shiru game da cin mutuncin sahabbai shi kanshi fasikanci ne. Domin kenan kun yi shiru akan a ci mutuncin addinin musulunci, to yaudara ce a ce za a taɓa alqur'ani ku tashi ku yi faffaka, amma kuma a taɓa sahabbai ku yi shiru. Su a suka ruwaito qur'ani su ne, ba a taɓa jin alqur'ani daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ta hanyar sahabbai. Duk kira'a, duk riwaya, duk abin da kake karantawa na alqur'ani ta hanyar manzon Allah da yazo daga wurin mala'ika Jibril, sahabbai ne suka kawo duniya shi. Idan waɗannan sahabban aka ce kafirai ne, in aka ce fasikai ne, in aka ce munafikai ne, in aka ce ƴan duniya ne, in aka ce ƴan sharhuliya ne, in aka ce mazinata ne, in aka ce ƴan luwaɗi ne, in aka ce ƴan kwaɗayin mulki ne, duk wannan yana komawa zuwa ga taɓa mutuncin alqur'ani. Da haka al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi ya ce waɗannan mutane ƴan Shi'a manzon Allah suka nufi su ci mutunci, amma sai suka ga ba za a fahimce su ba, sai suka koma suka ci mutuncin shi a takaice. A cikin gidan shi suka zabo matar da tafi kowace riwayar hadisi wadda tafi kusanci da shi a lokacin da ya tara waɗannan mata tara, suka yarfe ta da zina bayan Allah ya kare ta. A cikin sahabbai kuma suka dubi suwane ne suka fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka yi musu yarfe da kage da cewa ɗan son duniya ne, kuma sun taru sun kewaye manzon Allah ne don ainihin kwaɗayin mulki. Waɗannan maganganun muna karanto su ne daga cikin ainihin littafin Larabci, muna faɗa wa musulmi shekaru 30 ko 20 da su gabata. Ana nan sai ga Ibrahim Zakzaki karara ya fito yayi kasir yana faɗin cewa dama duk sun kewaye Annabi ne don kwaɗayin mulki, da kuma fatan wane yana cewa sai ya auri mata Annabi wancan Annabi ya rasu, sai wane ya kaza sai wane ya kaza. Kaf sai gashi Zazzaki ya fito ya ambaci waɗannan maganganun da Hausa. Sai kuma daga lokacin kuma babu sauran wata shakka ko tantama game da abubuwan da muke faɗi, muna karantowa da Larabci dangane da aqidar waɗannan zindiƙai ƴan Shi'a. Allah maɗaukakin sarki ya raba al'ummar musulunci da sharransu. Haka Ibn al-Arabi ya ainihin rubuta wannan littafi don ya raddin wannan matsala. Kamar yadda na gabatar, aka sake samun Shaykhul Islam a cikin littafin shi Minhajus Sunnati an-Nabawiyya fi naqd kalam ash-Shi'a wal-Qadariyya mujalladi 9, wannan littafi Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan matsala. Haka nan a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 20 tsohon bugu ya tattauna wannan matsala. Haka Al-Awasim wal-Qawasim fi dhabb an sunnati Abul Qasim
العلامة النظار المجتهد محمد ابن إبراهيم الوزير فشي أم المتافي شي نومان إبراهيم الوزير وتمن أسر يمني ya rasulu kusan shekara 200 da ta gabata ya rubuta wannan littafi mujallabi 9 ne shi ma rabbi ne game da irin waɗannan maganganu na cin mutunci da cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai littafin hukbatu min at-tarikh wanda ainihin al-doktor Usman al-Khamis ya ainihin rubuta shi waɗannan littafai kafin su an rubuta su ne domin dandake waɗannan irin ainihin sharrori to sai sai daga bayan nan a ƙasar Libya aka samu wani professor mai suna Dr. Ali Muhammad Sallabi ya rubuta littafai na tarihin musulunci kaf kowace matsala sai da ya mai da ita mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu wannan bangare gashi Muawiyah ibn Abi Sufyan shakhsiyatuhu wa asruhu ad-dawla as-sufyaniyya idan ka karanta wannan littafi tun daga shafi na 303 har wajen 305 ni ya tattauna wannan matsala wadannan tafan ku neme su ya ku daliban ilimi da ku masu saurare daga cikin waɗanda suke binciken masaloli ku je ku karanta za ku ga wannan sakamakon tattaunawa da Ibn al-Arabi yayi amma ga ta a takeice ni zan karanto mana malam yace fa atala nafasa fihi Ibn al-Arabi ya tsawaita ya ja numfashi wato ya yi maganganu masu tsawo wannan ma qalahu fihi khilal kalamihi at-tawil daga cikin dogayen maganganu da yayi ga takeitacciyar ta ما نقطة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زياد بنغني دا معاوية دا يميد زياد إذا ما كان إشرانات أكا وأخذ الناس عليه في ذلك دا كما زرقي دا متانيسكي ومعاوية أكن هكا ابن العرب يتي فأي أخذ عليه فيه يو نزرقي دا أي ومعاوية أكن هكا إن كان سمع ذلك من أبيه ya ga ya ji wannan magana daga baban shi ne na'am ya ji daga baban shi ne ba ƙarya yi ba daga baban shi ya ji baban shi ne ya gaya mai sakamakon maganganun da muka karanto a baya cewa lokacin da magana ta taso a zamanin Umar sai ya ce ba dan tsoron Umar ba da na faɗi wata magana shi ne ya ji tsoron ko Umar zai tsaye mai da haddi ne ko Umar zai mai wata tuhuma ko Umar zai sa a hore shi to wannan magana ce kebe gaya wa dan shi sai ma ne yace wa ayyu arin ala abi sufyan fi an yuliqa bi nafsihi walad zina kana fi jahiliya wa na'ibi ne ga abi sufyan shi kuma in ya danganta wa kanshi dan da ya san ya same shi ta hanyar zina ne a jahiliya fa ake magana so duk abin da mutum yayi a jahiliya jama'a wannan abin ba a zargin shi a kanshi saboda yanzu ana magana islamu ne dan haka a cikin hadisin ba kuma manta ba manzon Allah yace fil islamu a musulunci ne in ka danganta kanka zuwa ga wani uba to adan ne kai ne shi kenan a musulunci ne in ka danganta kanka zuwa ga wani da shine a musulunci in kai wannan aikin amma wani abu ne da an riga an yi shi yanzu kuma rikici ya taso dan a fita daga rikicin kace ga yadda abin yake babu wani aibi akan haka dan haka mutane su kiyaye ba a zargin wani tsohon ɓarawo ne a jahiliya kamar yadda ainihin ake zargin Mughira ibn Shu'ba na'am a jahiliya Mughira ibn Shu'ba kasir gumin ɓarawo ne na yi muku bayani akan haka karanta tarihin shi cikin littafin Usdul Ghaba cikin littafin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba da cikin littafin al-isti'ab ila ma'rifatul ashab da cikin littafin sirru alamin nubala kasu gumin barawo ne a jahiliya amma a musulunci ya tura bai yau in har mutum ya yi shirka a jahiliya ya tuba ya bari ya dawo musulunci ba a yi mai gorin cewa shi mushriki ne dan me ba a yi mai gorin cewa shi tsohon barawo ne ko kun fahimta jama'a saboda haka duk waɗannan kamar yadda na faɗi a farko wallahi sun biyo baya ne sakamakon mutane ba su je sun zauna a hannun masana sun karantar da su karatu da shi yasa sai suka mai da addinin musulunci ya zama fada tsakanin NCPC da MPDP duk abin da dan PDP yayi dan CPC ba zai ga alherin shi ba duk abin da dan CPC yayi dan PDP ba zai ga alherin shi ba to musulunci ba haka bane musulunci ba abin da ya shafe ka da wani in kuma ya aikata sharri da ya shafe shi shi icen in ya aikata alheri kuma shine daidai ka fadi saboda la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zalim ma da marza zalimtar ka akai ba shikenan ba abin da ya shafe ka da sharrin da wani yi amma wani ya alheri ka zo ka fada ya zama ana jin alheri a wurin ka ba wai murna kake wani musulmi ya hallaka wani musulmi ya bata wani musulmi ya shirka wani musulmi ya bid'a wani musulmi ya fasikanci ba ba murna zakai ba idan ya faru wani musulmi yayi sai kai tunanin ya za a rufa mishi asiri ya za a asirin shi ya rufu ya za a ya samu gafara Allah amma ya zama kana murna ne kana jin dadi yawa wani yau ya zama kafiri me ka karu da shi wacce riba ka ci dan ya zama fasiki wacce riba ka ci dan ka gano cewa wani shekaru 40 da ta wuce yayi aikin kaza yayi kaza wacce riba za ka ci so da haka ku rinka fahimta yadda musulunci yake gaba so musulunci ba irin wannan siyasa ce da kuke yi ba yadda yake tunda kuna da sabanin ra'ayi da wani amma fa dan uwanka ne musulmi to fata kake yi kawai wani bala'i ne wani sharri zai fado mishi wallahi ka lalace yana nuna musuluncin ka ba na gaskiya bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka sai mamu yake cewa fa ma'lumun sannan nan abu ne anna sumayyah lam takun li abi sufyan kama lam takun walidatu zam'a li utba sannan nan abu ne cewa ita dai sumayya ba baiwar abi sufyan bace kamar yadda rikicin da na faɗa muku a baya akwai wata ainihin wato baiwa ta zam'atu wannan baiwa ta zam'atu zam'a shine baban sauda matar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma a jahiliya yana da baiwa sai ainihin utba ibn abi waqqas sai ya rinka lallabawa yana zina da ita sai ta dauki ciki ana nan sai zam'atu mai baiwar sai ya kwanta wa rasu shi ma utba bai mata ciki sai ya kwanta wa rasu da ta haihu sai sa'ad ibn abi waqqas wan utba wan wanda yake kin sai je ce wannan da dana ne saboda kanina ne yewa wannan baiwar ciki sai shi kuma dan gidan zam'a kan saudatu sai shi kuma yace wannan dan kanina ne domin a gidan ubana aka haife shi to da jayayya ta jayayya sai aka je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace to abinda za a yi wannan da tunda kai dan gidan zam'a ka ce kaninka ne kuma baiwar ubanka ce ta haife shi a gidan ubanka to shari'a ta baka alwaladu lil firash walil ahir al hajar kai kuma sa'ad ibn abi waqqas ba dan uwanka na da rai da an yi mishi bulala an kashe shi amma tunda ya mutu al'amarin shi ya tafi ga Allah tashi ka tafi to anan annabi ya dauki wannan ba wannan da ya ba da shi zuwa ga gidan zam'a saboda akwai wanda ya da'awa shi to amma shi Ziyad fa babu wanda ya da'awa shi yawa dan haka idan ya faru wani yayi wa wata karuwa ciki Allah ya kiyaye mugun abu ne amma muna wuwar matsala ne anan idan wani ya da'awar cewa wannan karuwa matar shi ce ta gudo daga gari kasa ta zo ta bude daki tana karuwanci dan haka wannan da nashi ne tare da ana da yakinin yau shekara ta 5 da gudowa kenan shekara 5 mijin bai ganta ba amma duk da haka mijin yace da nashi ne to shari'a ta bashi saboda shi yake da mata domin me mata ko me baiwa shi ake danganta wa da to amma idan ya zama wannan mai mata bai yi da'awar cewa dana shi bane saboda matar shi ce to in wani da yake neman karuwar ya zo yace shi zai karbi dan to shari'a za ta bashi kun ji hanyar da malamai suka warware wannan matsalar shine shi Haris wanda ya mallaki Sumayya bai taba da'awar Ziyad gare shi ba, shi Ubayd bai yi da'awar Ziyad gare shi da kanshi ba. A lokacin da kuma Muawiya ya ce wannan da kanina ne don ubana ya ce shi ya cike ga uwar shi, a lokacin babu wanda ya tashi ya runto ya ce a'a ba naka bane, nawa na ne ko namu ne ko makamantan haka, sai malamai suka ce don haka ya tabbata cewa Ziyad dan Abi Sufyan ne. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka sai yake cewa lakin kana li Utba munazi'un, shi Utba wancan ainihin wato kanin Sa'ad ibn Abi Waqqas da yayi baiwar Zam'a ciki lokacin da aka haifi din yana da wanda yake jawuwa da shi, dan haka fata ayyana al-qada'u lahu, dan haka sai ainihin ya zama an yi hukunci an babada ga wanda yake da baiwa. Walam yakun li Muawiya munazi'un fi Ziyad, yake shi ko Muawiya babu wanda ya jawuwa da shi game da ainihin Ziyad. Allahumma innaha huna naktatun ikhtalafa al-ulama fiha, bayan da Ibn al-Arabi ya gama warware wannan matsalar a matsayin shi na malami alqari, to yanzu ya gama aikin malanta ya warware, to yanzu zai shigo kuma aikin alqalanci. Yanzu idan kai alqali ne sai aka kawo maka wannan matsala, ga wani ya rasu shine Abu Sufyan, bayan ya rasu daya daga cikin ƴaƴan shi ya jawo wani da ya ce uban shi ne yayi cikin, kuma shi dan ya amshe shi a haka, kaddara sauran ƴaƴan gidan ma sun amshi wannan da da aka same shi ta hanyar waccan kawo da mai gidan ya je mata ciki, yaran gidan sun amshi wannan a matsayin uban su ne yayi, amma fa ba mata aure bace. Yanzu a matsayin kana alƙali zaka raba gado, zaka bashi gado ko ba zaka bashi ba, kun ji inda alƙalai suka shigo. Dan haka da yake Ibn al-Arabi al-Qamili sai ya ce Allahumma inna hauna naktatun ikhtalafa al-ulama fiha, yace oh Allah sarki yace ga kuma wata matsala karkashin wannan wanda malamai suka yi sabani, wahiya anna al-akha idza istalhaqa akhan biqawli ha huwa ibn abi wa lam yakun lahu munazi'un bal kana wahdahu. Malamai suka ce ita matsala ita ce idan wani da yayi da'awar cewa wannan dan ubana ne yayi cikin shi kuma ba wanda ya mishi jayayya, kenan yanzu an samu wani wanda ya jayayya eh, to ba wannan matsala, ana magana ba wanda ya jayayya a waje yace a'a namu ne, a cikin gidan kuma ƴan gidan ba wanda yace ba za mu karbe shi ba, idan dukkan su sun karbe shi. Fa qala Malik, Imam Malik yace yarisu zai ci gado, amma wala yasbutu nasab, Imam Malik yace sai dai nasaba ba za ta tabbata ba. Kaji alƙalancin nasaba ba za ta tabbata ba, to yanzu nasaba ba za ta tabbata ba kenan zai iya cin gadon wannan mutum kuma ya iya auren ƴar wannan gidan tunda nasaba ba ta tabbata ba? Ba haka yake nufi ba. Abinda Imam Malik yake nufi shine ba za a ainihin wato tabbatar da cewa jinin shi bane, na shari'a a rinka danganta shi a matsayin dan shi ne. Wa qala Shafi'i fi ahd qawlayhi, Shafi'i ko sai da gangami biyu yace yasbutu nasab, za a tabbatar da dangantaka a ce dan shi ne halal malal dan shi, wa ya'khudhu al-mal, kuma shi dan zai karbi dukiyar gado. Hadha idza kana al-muqarr bihi ghayru ma'ruf an-nasab, amma fa wannan in ya zama shi wanda ake jayayyar tun farko nasaban shi bata tabbata ya riga tabbata ga wani gida ba shine kawai gashi nan kamar yadda Ziyad wani lokaci a ce Ziyad dan Sumayya wani lokaci a ce Ziyad ibn Abi dan uban shi duk wannan saboda wannan rikita kaga bai da tabbatacciyar nasaba amma wanda nasaba shi ta riga ta tabbata to wannan duk wata jawaba da za a zo a yi bata taso ba sai wanda ya tabbata wanda Bahaushe yake kira dan iska abinda Bahaushe yake kira dan iska ba waɗannan masu shaye-shaye ba asali ba su ne ƴan iska ba a dan da yake a iska yake bai da dangantaka kowa kawai free ba na kowa bane ba wanda ya dawo shi shine dan iska kawai a iska yake to irin su saboda ba wanda yake dangantuwa zuwa gare su su kuma ba sa dangantuwa zuwa ga kowa sai su koma su lalace to shine da an ga mutum ya lalace sai a ce dan iska amma asalin dan iska a kasar Hausa abin da ake nufi dan da ba shi da uba ba ya dangantuwa ga kowa kowa ba ya dangantuwa gare shi don haka a iska kawai yake yawo Allah ya sa kun fahimci Hausar to irin su sai zama sai su lalace to shi yasa sai kuma duk wani lalatacce sai ce mishi dan iska ina fata an gane free child Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'an musulmi bayan da wannan mas'alar Ibn Arabi ya tattauna ta sai ce fa in kila fa lima ankara alaihi sahaba to dan menene da Muawiya wannan abin sahabbai suka yi mishi inkari قلنا سيئة لأنها مسألة اجتهادية فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه انتهى كلامه باختصار وأن سيئة جنشي وابي حلبت أئرم أن النوكتم دقائك إرم أن نجرم حري شهر ياك وجنش ترى ثلاثنك وأربعين sannan ka zo rana saka kace kaza irin waɗannan masu ganin haka su suke ganin na daya ba za a danganta ainihin wannan da zuwa ga wani sabon uba ba ba za a bashi gado ba sa'annan kuma bai halatta ma a yi shiru ba don haka suka yi inkari wato mas'ala ce ta ijtihadi wanda kamar yadda ainihin na gaya muku insha Allah ta'ala in kun buɗe daidai inda Imam Malik ya kawo mas'alar ko ya kawo sunan shi za mu tsaya ƙara sa tattauna muku abin da na faro a yau insha Allah ta'ala wanda duk yake ganin bai halatta a yi wannan abin ba to zai yi inkari wanda kuma yake ganin halaccin haka fa ba zai yi inkarin abin ba gaskiyar lamari jama'a babu wani abin inkari dangane da wannan abin ma damar abin ya zo da wannan usulubi ne na ɗaya a jahiliya ne haka ya faru to babu zargi akan shi wanda ya zinar don haka shi kanshi Ziyad yanzu ba za ka ce mishi dan zina ba saboda a jahiliya ba wani abu da ake kira zina ko haram komai jahiliya ce kawai zuwan musulunci an ja labule an rufe wannan rayuwar ne gaba daya ba a hukunta wani da abin da ya yi a cikinta don in aka ce za a hukunta wani da abin da ya yi a cikinta to in ba annabi ba ba wanda zai tsira don ba wanda bai bauta wa gunki ba wanda bai kafirci ba wanda bai jahiliya a wannan lokacin ba kaga dai in baka yi shirka ba to kuwa ka sha giya to a duk jahiliya cikin sahabbai kaf wanda aka tabbatar bai sha giya ba bayan annabi shine Abubakar an taba tambayar shi me yasa baka taba shan giya ko a jahiliya ba yace saboda tana zubar da mutunci wato ko a jahiliya mutun zai shata ya zo ya tabarna dan wani ya taba shanta ya je zina da yashi ya kashe kudin shi kaf ya ta bayarwa ya ta bayar da kudi eh ina fata an gane to haka to da ya wutsake ya ga irin barnar da yayi sai zo yana rera waka yana cewa ya rantsi da Allah ko bai da lafiya in aka ba shi giya Allah ya isa kun fahimta ba to saboda barnar da yayi ya sha giya ya je ya zina da ƴan shi kuma yana da kuɗi duk sai da ya kyautar da kuɗin kaf ya wutsake ga abin kunya ga talauci to shi ne ya yi shela yana waka ya ce ya rantse da Allah fala ashribu ha sakiman ko ban da lafiya wani ya bani ita to Allah ya isa ban yafe ba
ba zai sake shan giya ba, wallahi mutu yake da ya sha giya. To kaga anan in aka ce yanzu za a goranta ai wani ya taba shan giya a jahiliya, sai a ce wai bai sha giya ba a jahiliya. Har a musulunci da yawa sun sha giya tun da farkon musulunci har aka zo Madina ba haramta ta ba. To duk wata barna in ka karanta shu'ara, wato shu'ara'ul jahiliya, zaka ga irin su Tarafa, irin su Imrul Qais, waɗannan mutanen su ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a cikin su, su ne Annabi ya musu wa'azi suka tuba, su ne suka zama waɗanda ake kira sahabbai. To kai ka dubi Tarafa ibn al-Abd, saurayi ne da bai wuce shekara 22 zuwa 26 ba kam a rayuwar shi har ya rasu. Amma cewa yake duk inda aka neme shi ba a gan shi ba, yace a tafi wurin sai da giya mafi kusa daga inda ake neman shi yana nan. A jahiliya akwai wanda ya shekara 40 bai da giya ta sake shi ba, in ya sha in ya ji zai watsake sai ya sake aunawa, ma'ana koyaushe sai yake zama fully connected, yana cikin giya koyaushe. Shekara 40 da yadda ta sake shi ba, da ya farka bacci ya ji ya watsake sai sake diba sai sake sha sai sake narkewa, duk abin da yake a cikin shekara 40 a giya yayi. In ka ce zaka goranta wani da wani da wani, saboda haka waɗannan ayyuka na jahiliya ba a aibanta wani da su. Ko kun fahimta jama'a? A ƙarƙashin wannan sahabban nan da buke jin su, wani ana cewa radiyallahu anhu, wani ta radiyallahu anha, wani radiyallahu anhu, waɗannan mutanen su ne dai mabarnatan nan a jahiliya. Dubi Umayr. Umayr saboda barna da ta'addanci da kashe jama'a, shaitanul jahiliya su kansu haka suke ce mai a jahiliya, sunan shi kenan shaitanul jahiliya, duk wani sharri to a hannun shi ne. Lokacin da ya musulunta ya zo ga mutumin kirki, aka ce da fadan Aliyu da Muawiya ya tashi, to yana ainihin wato goyon bayan Aliyu ne. To idan ya dubi al'amarin Muawiya sai faɗi sai sujuda, yana tuba ga Allah, ma'ana a zuciyar shi ne ya kulla wani sharri wanda sai ya ga inda zai amarar da sharrin, to da zai ruguza musulunci ne gaba ɗaya, har sai kai yana cewa laulal islam la makartu makran ba tutiqu fil arab, wallahi ba dan musulunci ba ba sai nayi sharrin da yake larabawa kaf ba za su iya dauka ba. Akwai irin waɗannan, amma kaga musulunci duk ya gyara su. Dubi su Sayyidina Umar, su ne kauraye a jahiliya, da an yi abu za su je sauke wa mutum makami. Dubi su Hamza, to duk ba a aibanta abin da mutum ya yi a jahiliya, saboda al-islamu yajibu ma qablahu. To amma in shi'a da ike wauta ta kai musu wauta, su kullum abin da suke murna a ce a jahiliya wani kaza yayi, to sakamakon haka sai suka kirkiro wata kissar ƙarya, wai Aliyu shine ko uwar shi a cikin shi bata taba sujuda da shi ba, in ta tafi za ta sujuda ga gunki wai sai mun miƙe mata a ciki, wai don haka ake cewa Aliyu karramallahu wajahu. Ina yin hadhihi alqissa, aina aka rawaito wannan kissa? Ƙarya ce, shirme ne, hayaniya ce. Waye ya ce shi kanshi Aliyu bai bautar gunki ba? Waye bautar gunki? Waye ya ce Abu Talib bai bautar gunki ba? Waye ya ce ita Fatima da ta haifa Aliyu bata bautar gunki ba? Amma duk wannan mecece jahiliya ce, ba a aibanta mutane da su. Saboda haka ku kiyaye, don wannan matsala ce wadda yake tana buƙatar dukkan musulmi ya natsu, inda haka ba sai a kai ka a baruka, kuma sai ka tafi da nisa sai ka gane to ai kayi wa kanka tufka da warwara, domin za ka ga su waɗannan sahabban da kake zargin su, sai ka dawo waɗanda su kuma kake ƙauna ko waɗanda ka ware daga ciki kake so, su ma sai ga in an buɗo abubuwa na jahiliyar su, su ma babu kyau, sai kuma ka zo kana ƙoƙarin ƙaryatawa. Shi ne abin da na gaya muku. Mun yi irin waɗannan karatuttukan a Kaduna kusan shekara 16, wani ya bugo waya, wai uban wane ne ya rawaito Aliyu
ya taba shan giya nace uban Abdullahi ne Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari shine kawai saboda matsalolin da na bayyana da yawa daga cikin matasan Kaduna sun shiga cikin ta in ma ka same shi zafin ra'ayi ya hana shi karatu ko kuma sakacin ra'ayi ya hana shi